Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum ni ne Sarkin Hashim Gumel tare nake da Baba kuma kire da ma sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar talata 19 ga watan April na shekarar 2022 cikin shirin za ku ji cewa biyo bayan rashin zaman lafiya dake addabar wasu sassan Najeriya ƴan Najeriya mazauna jamhuriyar Niger da jama'an banta addinai sun gudanar da addu'o'i sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar daga nan zamu kawo muku muhimman kanin labaran jaridin jamhuriyar Niger albarkacin watan Ramadan zamu duba fa'idodin da muka samu ko muke samu a wannan wata mai albarka amma yanzu sai a gyara zama dan fara sauraron kashi na farko na labaran duniya
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri Kasar Ukraine ta ce Russia ta fara kai hare-hare da neman karbe ikon gabashin Ukraine yayin da harin da Russia ta kai da makami mai linzami ya afkawa birnin Lviv a yammacin kasar kane ya kashe akalla mutane 7. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa na bidiyo a jiya Litinin cewa yanzu zamu iya cewa sojojin Russia sun fara a fadar yankin Donbas wanda Russia din ta dade tana shirin yi. Yace wasu sojojin Russia masu yawan gaske sun mayar da hankali akan wannan farmakin yankin Donbas ya hada da Luhansk da Donetsk larduna biyu da tuni wani bangaren su ke hannun ƴan awali dake samun goyon bayan Russia tare da tashar jirgin ruwa na Mariupol dake kudancin kasar kama yankin dai zai baiwa Russia damar sarrafa wata hanyar da ta isa yankin Crimea wadda ta kwace a shekarar 2014 janyewar dakarunta da Russia ta yi a yankunan da ke kusa da babban birnin Ukraine Kyiv da sauran sassan arewacin kasar a cikin ƴan makonni da suka gabata ya sa jami'an sojojin kasashen yammacin duniya sun kimanta cewa Russia na karfafawa ne tare da sake tura waɗannan kadarorin zuwa gabashin Ukraine a hali da ake ciki kuma sakatariyar Bitel Malin Amurka Janet Yellen tana shirin ganawa da Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal a wurin gudanar da babban taron shugabannin duniya akan tattalin arziki a Washington amma za ta yi kokarin kaucewa jama'an Russia da za su halarci taron wanda za a gudanar da wani bangaren sa ta hoton bidiyo batun mamayar da Russia ta kai wa Ukraine da kuma yadda shugabannin duniya za su tunkari munanan tasirin da mamayar za ta yi akan tattalin arziki da batun samar da abinci su ne batutuwa da za a mai da hankali a kai a wurin wannan taron wadda hukumar lamuni ta kasa da kasa da kuma bankin duniya suka shirya a yau talata Yellen za ta shirya zaman tattaunawa da ministocin kuɗi da kuma bankunan rayu tattalin arziki da kasa da ma wasu ma'aikatu domin tattaunawa akan yadda za a yi amfani da kuɗi wurin magance matsalar rashin abinci taron na wannan shekara za a gudanar ne har zuwa ranar Juma'a kuma zai hada da shagulgulan haduwar mutum da mutum da kuma na bidiyon yanar gizo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Wannan kuma kadan zamu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan zamu leka jamhuriyar Niger inda ƴan Najeriya mazauna garin Agadez daga addinai mabambanta suka gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya a Najeriya wakilin Muhammad Mahmud na dauke da wannan rahoton
sakamakon yadda ake samun tashe-tashen hankula da rashin tsaro a Najeriya yasa ƴan Najeriya mazauna jihar Agadez dake arewacin Niger gudanar da taron addu'o'i na musamman domin roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ta'addanci da sauran ayyukan ɓata gari da suka addabi al'umma a Najeriya da yake bayyana dalilin kiran taron addu'o'in shugaban ƴan Najeriya mazauna jihar Agadez Emmanuel Genius cewa yayi addu'o'i ne suka gudanar don saboda kawo ƙarshen matsalar tsaron da ta addabi Najeriya
addu'o'in da muke a yanzu musamman ya kamshi ga wannan lokacin da musulmai suna azumi duk a hada kai a yi addu'a ana kira musamman domin zaman lafiya kuma ta kamshi addinai daban-daban akwai krista akwai musulmai a nan jihar Agadez su yi addu'a domin ƙasar mu Najeriya domin zaman lafiya tabbata da abubuwan da suke faruwa kusan abu daya ne a yi addu'a domin akai kuka ga Allah domin ya ansa ya share mana wannan itiloyin da sun addabe rayuwar mu cikin kasashen mu
ɗan Najeriya da yana ganin yin addu'ar zai iya yin tasiri a samu bakin zare warware wannan matsalar da take salwantar da rayukan jama'a a ƙasar kamar yadda Alhaji Khalid Chairman na ɗan Najeriya mazauna jihar Agadez yake cewa
muna ta kokarin fadata shi gani yare ne za a yi addu'a kaɗai shine kaɗai makamin da muke da shi wanda zamu iya rikewa mu yaki koma menene dukkan wani sharri da yazo addu'a shine makamin shi Allah ya kawo mu Najeriya da kuma yankin mu na arewaci zaman lafiya wannan tashi hankula da yake faruwa nan da can da can da can ubangiji Allah ya kawo kwanciyar hankali kuma ubangiji waɗanda suke wannan abin masu shiruwa ne Allah ya shirya su ba ma shiruwa bane kuma ubangiji Allah shi kadai ya san inda zai rasu
riruwan ɗan Najeriya mazauna jihar Agadez ne suka halarci taron gudanar da yin addu'o'i ga kuma wasu daga cikin su
sunana Usman Al-Kasim mun zo wajen yiwa ƙasa Najeriya addu'a musamman ga wannan abubuwa da suke ta faruwa na rashin tsaro tsakanin arewacin Najeriya da kuma wasu wurare nan ne cer akan irin wannan abubuwa da suke faruwa musamman ga wannan watan azumi da muke ciki Allah ya dauke mana wannan iftala'i da suke damun mu
sunana Kamal daga Najeriya na halarci wannan taron da aka yi na addu'ar zaman lafiya to alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka da wannan taro da aka yi na addu'ar zaman lafiya wanda ba mu da wani buri da fata wanda ya wuce zaman lafiya a kasar mu saboda zaman lafiya a kasar mu shine cigaban mu
taron addu'o'in da ya kumshi musulmai da kristoci wanda ba a yi la'akari da addini ko jinsi ba ya ja hankalin masu ruwa da tsaki kan harkar ta shafi tsaro a Najeriya da su kara himmatuwa wajen ba da tasu gudunmawa wajen shawo kan matsalar da ta addabi kasar Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
A gaida Malam Hamid har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amerika ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun amince su fitar da ƙananan yara daga aikin soja waɗanda dubbansu suka gwamza a yakin basasan ƙasar na tsawon shekaru bakwai. Ƙungiyar Houthi ta sanya hannu a kan abin da Majalisar Dinkin Duniya ta kira shirin aiki domin kawo ƙarshe da kuma ɗauka ko amfani da yara a cikin yaƙi suna kisa ko kuma suna jikata mutane kanin suna kai hari a makarantu da asibitoci. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric ya faɗa cewa 'yan tawayen sun kuduri aniyan tantance yara da ke cikinsu kana za su sako su cikin watanni shida. Mataimakin ministan harkokin kasashen waje na Houthi Hussein Al-Azeh da wani wakilin hukumar yara ta Majalisar Dinkin Duniya Philippe Duhamel sun bayyana hotonsu a kafafen yaɗa labarai yayin da suke sanya hannu a kan yarjejeniyar a Sana'a babban birnin Yemen. Houthi ta kira yarjejeniyar da shirin kare yara. Gwamnatin Yemen da duniya ta amince da ita da ke gudun hijira ita ma ta sanya hannu a kan irin waɗannan ƙudurorin da dama na kare yara tun cikin shekarar 2014 a cewar Majalisar Dinkin Duniya. A ƙarshe bakin haure sun yi ƙoƙarin ketara kan iyakar Amurka da Mexico a mataki mafi girma cikin shekaru 20 yayin da Amurka ke shirin ganin adadi mafi yawa tare da tunanin ɗage dokar da ta sanya lokacin annoba wadda ta tasa ƙiyar masu neman mafaka. Hukumomin kula da bakin haure sun dakatar da shigowar baki so 221,303 a kan iyakar kudu maso yammacin kasar a cikin watan Maris adadin da ya karu a kan na watan Fabrairu kamar yadda bayanan da hukumar fice da shige ta Amurka ta gabatarwa kotun tarayya a Texas. Sabbin alƙaluman sun bayyana ne yayin da gwamnatin Biden take ƙara fuskantar matsin lamba akan wannan dokar lafiyar jama'a da ke ƙarewa. Dokar da ta ba hukumomin Amurka damar maida bakin haure da dama a ƙasashensu ciki har da masu neman mafaka daga zalunci. Adadin bakin hauren na ƙaruwa kusan kowane wata tun lokacin da shugaba Joe Biden ya tsere a ƙarƙashin mulki lamarin da ke zama makami ga abokan adawansa na siyasa da suka ce ƙaruwan bakin hauren shaida ce da ke tabbatar da raunin gwamnatinsa a kan tsaron iyaka ba kamar shugaba Donald Trump ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla to kafin mu ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan.
Ya duniya ta tsaya kabilanci da zambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya
wannan haka yake wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafa mu yanar gizo ta addressin voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu a nan birnin Washington DC na tsawon muna cewa karfe 3:11 na dare yanzu kuma sai shirin mu
ba yan kasa da hukuma
ba ma su tiya azar maula ba makiya yanki dillalai ba da idan masu tuba da wannan ba hada kai ba zai wani karko ba yanki kuma bai dada ko
masore assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwai zan gabatar dubban mata da matasa kenan yayin zanga zanga a gaban zauren shiga gidan gwamnatin jihar Gombe ta arewa maso gabashin Najeriya ada kace
yau ga wasu nan su ke nukura don sai kanje mun nasara wasu ma a cike na su sun fara hada gun magakani dan akara ko ho ga ma ko wasu
masare a makon da ya gabata ne wani ayarin dubban mata da matasa fiye da 4000 suka gudanar da wata zanga zanga saboda abinda suka bayyana yunkurin kwatar yanci da haƙƙoƙin su dake fuskantar barazana daga bangaren jihar ta Gombe su dai waɗannan ma'aikata na gudanar da ayyukan su na sharar tsaftace birnin Gombe da kewaye ne karkashin wani kamfani mai suna Inet wadda gwamnatin jihar Gomben ta baiwa kwantaragin aikace-aikacen tabbatar da tsaftar muhalli a birnin na Gombe tun a shekara ta 2008 to amma kwatsam a ƴan makonnin da suka shuɗe sai kawai gwamnatin ta soke waccan kwangila tare da mika ta ga wasu kamfanoni na daban kuma babu wani dalili ko hujja da gwamnatin ta bayar al'amarin da ya jefa waɗancan matasa da mata su fiye da 4000 cikin zulumin rayuwa
wannan yanayin kansa dole hankalinsa zai tashi saboda akwai hatsari
Tunda dai mahukunta wannan kamfani suka bayyana matakin na gwamnatin jihar Gombe da cewa dalilai ne na siyasa suka sanya gwamnatin daukar wancan mataki ba tare da la'akari da makomar ma'aikatan da iyalansu ba. Kabiru Kari Bajoga shine mataimakin general manager na kamfanin na INEX.
Dangane da maganar sallaman ma'aikata, ita wannan INEX din da tun 2008 take aiki da Gombe State Amana. Muna covering dai at least about 135 kilometers a cikin garin Gombe. Kilometer 125. Tun daga 2008 zuwa kasuwa a Sandare Muhammad Sani ta tafi.
Ita gwamnatin ta sallame ku a me dalili ne?
Ita gaskiya ba za mu yi cewa za ta dalili ba. Kwangilan zai tsare a March. Muna requesting for renewal na kwangilan.
Ina gaskiyan da ake cewa shi mai kamfanin nan doctor shi ma ya sayi form sai na so ya takaran gwamnatin jihar Gombe haka ne?
A wannan sosai haka ne wala yana da dama ya sayi form ya takara kuma ya zai takara a platform na PDP wannan haka ne ba wani aiki a cikin ka tun daga farkon gwamnati ma mun gane akwai dai yan matsaloli har da zuwa yanzu domin suka bayar da wannan dalili na cewa saboda tsayuwarsa gwamnati ne sai ga wani abu
to kamar su ma'aikatan ku na yanzu da aka tsaye da su daga aiki sun kai kimanin mutane na maza da mata
da salarin da muka bira na matsala mutum 4,300 da wani abu ne maza da mata su dan yin zanga-zanga da muka samu korafe-korafe daga wurin sauran ma'aikatan mu da muke tare da su akwai wani babba daga cikin gwamnati ya kira nan da aka yi yace ya ma'aikatan ku suke wannan abu na ke masa to ai mun yi distinction na su mu a yanzu ba ma'aikatan mu bane to ba mu haka mu ba mu ji dadin wannan zanga-zanga ba kuma na gaya maka kile yadda yadda za a yi su gyara maganar gaskiya inda mutum 50 za su yi aiki a da yadda mu muke allocate musu wajen aiki to in sai su ɗauki mutum 15 ko 25 kaga automatically wannan sauran mutanen sai sun zai aiki ku na gaya maka kuma na ce mai masa yau yana da kyau ya je ya yi gyara a kai.
To dama wane ne ya ɗauke su aiki?
Kamfani ne ta ɗauke su aiki a wancan lokacin.
Kenan kamfani ne ta kore su ba gwamnatin jiha ba?
To kamfani ne gwamnati ta kore kamfani ta mai dole da kamfani wanda sallaye ma'aikata. Tun ka san dama ya yi tsaggamai da ta ba ma kamfani aiki. Tsaggamai ta zo ta ce ta karbi aikin ta. Ta kace biya mutum 4,000 da wani abu. Ai ba ka inda za ka yi riƙe wannan mutum 4,000 kai ba inda za ka ba ma aikin da za su maka kai.
To nan gaba kaɗan a cikin shirin za mu ji martanin gwamnatin jihar Gombe dangane da wannan batu na lalubo makomar waɗancan ma'aikata su fiye da 4,000 a dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke na sasamura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin umma.
Masare Alhaji Muhammad Amir Kumo shine general manager na hukumar kare muhalli ta jihar Gombe kuma ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa.
Tun lokacin da waje aka sani na contract agreement tsakanin INEX da gwamnatin jihar Gombe wadda ma waje ya kare tun wata tara da yau mai girman gwamna ya kara masa wata shi ya kuma kara masa wata uku. Waje ya sauka shi mai girman gwamna ya ba mu umarni mu yi ajiyar jarida duk wanda yake da interest ya yi ya shara yake da zai yi shara gombe zuwa ba da kotishi a kamfanin ka suka yake dan da nan kuma muka yi bidin a ambulan gaba kowa da kowa muna zo da nan da kamfanin gaba da kowa ya bude ambulan to da muka yi bidin Allah ya ba wanda ya ba muna tafi muna ta meda su ba da suke shara a lambar tuwa da suke shara da kuma ta meda su dai ba inda to ina ga bana samu da information daga soja ta zama wata kuma da wannan dama zan yi kira ga mutane most especially ga mata da su guje abubuwan da ke kawo al'umma a cikin hali na kakanin kare baya ga haka ina kare kira ga yan wana NCS adawa daban kuma gaskiya daban dukan mu dai babu da wani wuri da ya wuce wannan cikin ta kuma idan muka zauna lafiya ina mai tabbatar muku mun zauna lafiya kuma za mu ji daɗin yin zumunci mai girma gwamna ya tabbatar mana mu ci gaba da duba yiwuwan ringage na su mutane wancan kamfanin mu gaya wancan kamfanin su da ringage na su kuma muna haka su masu shara ina da sauran ma masu neman shara kowa ya kwanta da hankalin sa ba wanda karɓar sa zai wuce.
General manager na hukumar kare muhalli ta jihar Gombe kenan Alhaji Muhammad Ahmad Kumo. To Allah ya kyauta. Masare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Barma zai kawo mana sharhin jaridin jamhuriyar Niger.
Zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta rawaito cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta jaddada aniyar gina ingantattun ɗakunan karatu don maye guraben rumfunan da ake amfani da su a madadin ɗakunan karatu, inda bayanai yake nunin daga cikin ɗakunan karatu sama da 75,000 da ake da su 36,000 daga cikinsu duk rumfuna ne. Jaridar ta ce taron majalisar ministocin kasar da ya gudana a ƙarshen mako ne ya jaddada wannan aniya bayan da ministan ilimi ya yi bitar halin da ake ciki game da ayyukan ƙididdigar samfarin ɗakunan da suka dace a gina masu inganci ba tare da kashe maƙudan kuɗaɗe ba. Jaridar La Rue de l'Histoire ta bayyana cewa ofishin ministan shari'a ya ƙaryatar da wani labarin da ke cewa yan bindiga sun kutsa gidan yarin kutukale har ma sun saki fursunoni akalla 126 dukkansu yan ta'adda. Labarin wanda ya karaɗe kafafen sada zumunta a tsakanin daren Lahadi wayewar jiya Litinin wani yunkuri ne irin na masu neman tada zaune tsaye a cewar sanarwar ministan shari'a. Saboda haka aka umarci alkali mai zargi ya gaggauta gudanar da bincike domin gano masu hannu a wannan aika-aika. Jaridar ta ce ofishin ministan shari'a ya kara da cewa an tanadi dukkan matakan da suka dace domin tabbatar da tsaro a gidan kasan na kutukale wanda ake kira kurkuku mafi tsananin matakan tsaro a Niger. Jaridar Le Vanaman na cewa kungiyar Save the Children ta fara yunkurin bada tallafi ga mutanen da ke cikin mawuyacin hali bayan da aka gano 'yan Niger kusan miliyan 5 da ke cikin halin karancin abinci. Jaridar ta ambato Director Save the Children Reshen Nishar Lariya Manunza tana cewa kungiyar ta tattara dalar Amurka miliyan 2 wato miliyan 1,000 na sefa waɗanda za a yi amfani da su wajen rarrabawa irin waɗannan mutane cimaka a jihohin Tilaberi, Maradi, Zandar da Difa, yayin da za a saka wani bangare na waɗannan kuɗaɗe a tsarin nan na cash transfer wato rarraba kuɗaɗe ga mabukata inda tuni shirin ya fara da gundumar mai nasarawa. Jaridar Air Info ta ce jami'an tsaro sun kama wani dan fashi daga cikin barayin da suka addabi matafiya akan hanyar Agadez zuwa Durku dake gundumar Bilma. Jaridar ta ce dubun waɗannan 'yan bindiga ta cika ne bayan da tsautsayi ya sa suka datse hanya wa motar sojojin da ke rakiya ga ayarin motocin matafiya a tsakanin garuruwan biyu. To sai dai ɗaya tak daga cikinsu ne aka yi nasarar cafkewa yayin da sauran 'yan takifan suka ranta a takare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Malam Sule. To a wannan watan Ramadan mai albarka da muke ciki, wace fa'ida muke samu?
sunana Afa Yakubu amma Tahir Mahmud ne sunana sosai. Gaskiya azumi alhamdulillah yana da fa'idodi da dama. Wallahi in kai azumi kai da kanka kana cikin imani da Allah da ya halice ka, saboda rayuwanka ma gaba da shi ka ga ya saki. Kuma an kai azumi kowane lokaci ka kusanta da ubangijinka, kai kuma kana kai ma Allah kara ta yanda Allah zai tausaya maka cikin rayuwanka. Saboda shi fa'idodin azumi dai ba mu ya mai fadi duka hakan nan mu kaji. Wallahi alhamdulillah alhamdulillah muna nan. Kuma kana ganin azumi imani, wani imani na iya zuwa maka ma kai ma ka tausaya ma wanda ke kasanka. Wani abin nan kana ganin mutum da ganin shi kana sani gwanga halin da yake cikin nan yana bukatar taimako, sai ka taimaka mai. Wasu abubuwan nan kuma kana iya ka tashi cikin dare da yake wanga wata kowa ya san ba wata ne na wasa ba, kana iya ka tashi cikin dare kai ma ka tsaya ka kai ma Allah kara. Dukkan nan kana yin imani kamar Allah nan zai amshi roƙonka saboda albarkacin wanga wata. Saboda shi fa'idodin da muke samu cikin azumi gaskiya yana da yawa. Mu duba lafiyar jikinmu ma, in kai azumi da kanka kana in ka sha ruwa maranci kana iya kasan kamar kai kusanta da ubangijinka. Don shi fa'idodi ba mai mufadi, dukkan fa'idodin da ke cikin azumi haka mutai, sai dai kadan da za mu iya mufadi kenan. Muna zuwa tafsiri ba shakka. Sannan in ka tazo tafsiri kuma cikin dare kana iya ka tashi kai kuma kai nafilan ka karanta alqur'ani. Mun tashi da asuba haka da gurin karfe 4 da mun ci abinci muna zama kuma mu yi karatu kamin sallar asuba ya kai. Saboda shi wayannan duka muna yi ne saboda mu kusanta ga ubangijin. Alhamdulillah muna ma Allah godiya kware da ya kawo mu cikin wannan lokaci. Allah ya nuna mana sabon shekara kuma.
Amin ya rabbi, Allah ya saka da alkhairi. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To sarfila a takaice, kasar Ukraine ta ce Russia ta fara kai hare-hare na neman karbe ikon gabashin Ukraine, yayin da harin da Russia ta kai da makami mai linzami ya afkawa birnin Lviv a yammacin ƙasar kana ya kashe akalla mutane 7. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa na bidiyo a jiya Litinin cewa yanzu za mu iya cewa sojojin Russia sun fara a fadar yankin Donbas wanda Russia din ta dade tana shirin yi. Yace wasu sojojin Russia masu yawan gaske sun mayar da hankali akan wannan farmakin. A hali da ake ciki kuma, sakatariyar Mitar Malin Amurka Janet Yellen tana shirin ganawa da Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal a wurin gudanar da babban taron shugabannin duniya akan tattalin arziki a Washington, amma za ta yi kokarin kaucewa jama'an Russia da za su halarci taron wanda za a gudanar da wani bangaren sa ta hoton bidiyo. Batun mamayar da Russia ta kai wa Ukraine da kuma yadda shugabannin duniya za su tunkari munanan tasirin da mamayar za ta yi akan tattalin arziki da batun samar da abinci su ne batutuwa da za a maida hankali a kai a wurin wannan taron wadda hukumar lamuni ta kasa da kasa da kuma bankin duniya suka shirya. A ƙarshe, wata kotun yaƙi da ta'addanci a Pakistan ta yanke hukuncin kisa ga wasu mutane 6 da aka kama da laifin kashe manajan wata masana'antar Sri Lanka wanda suka zarga da cin zarafin addinin Musulunci. Kotun ta sanar da hukuncin ne a jiya Litinin, inda ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 2 akan wasu mutane 72 da su kuma ake zargin su a wannan shari'a.
To madalla, kafin mu kai ga wato kafin mu sallama ga wannan sakon.
Manuniya. Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba, saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi yasa ba muka ce gwamnati ita ce babban Boko Haram.
Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
To madalla masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 ne mai idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma kirar disha na gabatarwa sai Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Carol ni Sarfil Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum.